gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Alhamis 25 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta VOA Hausa.com a internet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger, kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM, da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabir Fage
tare da Halima Jumrau.
A ƙarshen watan Yunin da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa idan Najeriya bata ɗauki wani gagarumin matakin taimakawa 'yan gudun hijira da abinci ba, da kuma kula da lafiyarsu, nan kusa za a fara asarar rayukan 'yan gudun hijira 5-5 a cikin awa ɗaya a sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban da ke faɗin ƙasar Najeriya.
Wannan magana mai kidibarwa da tada hankali haka take Jamila, kuma wanda ya hade ta shine Muhammad Safildin, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan agajin jinƙai a Najeriya. Yayi wannan bayani ne a wani taron gaggawa da aka yi a Abuja tsakanin kasashen duniya masu ba da taimako da kuma gwamnatin jihar Borno. Muhammad Safildin yace 'yan gudun hijira fiye da 200,000 waɗanda akasarinsu yara ne ƙanana suna cikin kasadar mutuwa saboda ƙarancin abinci mai gina jiki a jihar Borno. Inda ake yunwa kuwa dole ne a samu matsaloli daban-daban na rashin lafiya. To ya za a yi a magance wannan al'amari? Ya za a yi noma ya haɓaka ya zama mahita mai ɗorewa ga matsalar nan ta rashin abinci da kuma rashin lafiya? Yanzu haka muna tare da ƙwararren masanin ilimin dausayin ƙasa Dr. Nasiru Ɗanmuwa na Jami'ar Florida a nan Amurka. Za mu tattauna da shi kai tsaye mu ji yadda za a yi. Ku biyo yau da gobe shirin matasa.
A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa ta yaya noman gayya zai iya magance matsalar ƙarancin abinci ya kuma taimaka wajen farfado da rayuwa a garuruwan da aka kwato a arewa maso gabashin Najeriya.
Hakika noman gayya zai iya taimakawa a magance ƙarancin abinci musamman ma garuruwan da aka kwato a yankunan mu, matukar an wadata waɗanda za su yi wannan noma da taki da kuma iri da dai kayan da manoma suke bukata. Sako daga Ado Turaki Askira.
A gaskiya ne, idan muka haɗu muka taimaki junanmu ta harkar noman gayya zai magance mana matsalar yunwa. Sako daga Awalu Abdullahi.
Gaskiya gwamnati ce kawai za ta taimaka wa talakawa da taki da kuma iri da samar musu abubuwan shifke-shifke wanda zamani ya tanadar don noma da samar da tsaro a gurare da dama. Sako daga Abdullahi Umar Danyale.
Yau da gobe, noman gayya zai taimaka, amma sai gwamnati ta sa hannu wajen taimakawa da abin da manomi yake bukata, musamman waɗannan mutane da suka rasa komai nasu. Sako daga Mujahidin Muhammad.
Hakika yau da gobe, ɗaukar matakin taimaka ma juna ta hanyar noma yana da kyau, kuma hakan zai sa a noma abinci mai yawa, saboda haka al'ummar arewa maso gabas ku ci gaba da taimaka wa junanku ta hanyar yin gayya. Da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen tsadar rayuwa da muke fama da shi a Najeriya. Sako daga Yahuza Sahabi Ɗan Daidai Kamba.
Yau da gobe, idan gwamnati ta tallafa wa manoma da kayan aiki da takin zamani, mu kuwa manoma mu fito ƙwanmu da kwarkwatanmu wajen tunkarar noman, to babu abin da zai hana noma ya kawo matsalolin abincin da ke damunmu. Sako daga Tijjani Muhammad.
Ko yana nihin ya kawo ƙarshen matsalolin.
Yawa.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Noman gayya ya samo asali ne tun a lokacin da ɗan adam ya fara neman abincin da zai ci. Dangane da al'adar Bahaushe kuwa, akwai wanda ake kira uban gandu ko baban gida, wanda shike da wuka da nama, wato mai hada aji. A cikin gidansa shine mai gonaki. Don haka shi zai bada umarnin gonar da za a je a kullun, kuma noma ne da ake yin sa a cikin kwamba ta hanyar umarninsa. Idan amfani ya zo gida tare za a ci, don haka noman kwamba abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske. Sako daga Jamilu Muhammad Gwaram.
A takaice, duk al'ummar da ta zama tsintsiya madaurinki daya ta san cewa hannu daya baya daukar jinka su ne za su ci amfanin aikin gayya sako daga Yahaya Musa na Abba
yau da gobe ana wa ganin wannan gwamnatin bata shirya ba musamman gwamnonin mu na arewa an ce a tashi ayi noma amma daga bisani su zame su bar talakawa da sayan taki akan naira 11,000 duk gonakan wasu sun yi ja wannan shekaran kam ta wuce sai dai shekara mai zuwa Allah ya taimake mu sai su samar muna da kyakkyawan tsari ta ina talakawa za su ji dadin yin noma amma kuma ha tabbas an yi noma sai na ce Allah ya albarkaci abinda aka noma sako daga Ya'u Sulaiman madaci karamar hukumar Kauru Kaduna Najeriya
Assalamu alaikum yau da gobe. Abin da ya kamata shine gwamnati ta samar wa manoma dukkan kayan aikin gona da suka hada da iri, taki da kuma tallafin kudi. Shine kawai ba wai aikin gayya ba. Yau da gobe na sha turo muku sako yafi sau 100 amma ban taba jin kun karanta ba. Ko kuma akwai mutanen da iya su ne kawai kuke karanta sakonnin su. Sako daga Ibrahim Bala Kirfi jihar Bauchi.
To Mallam Ibrahim Bala Kirfi yau dai ka ji mun karanto sakonka kenan sakonka ya shiga sahu idan ba mu ganshi ba ba da za a yi mu karanta yau kuma mun gani ka ji mun karanta
sosai
yawa idan kuma muka leka shahin Twitter @SaleMuhammad1 yace @VOA Hausa noman gayya zai iya magance matsalar karancin abinci ya kuma taimaka wajen harhado da rayuwa a garuruwan da aka kwato a arewa
Sai kuma Abbas Cheledi yace @VOA Hausa yin kwadagowa tsakanin al'ummar yankin da aka ceto a arewa maso gabashin Najeriya zai taimaka wajen kawo abinci cikin sauki cikin saurin
shi kuwa @SirKGK yace @VOA Hausa idan za a taimaka wa manoma da tallahi zai taimaka wajen bunƙasa noma domin hannu da yawa maganin kazamar miya
sai daga ƙarshe @Aisha Yarima 1 tace @VOA Hausa Noma tushen arziki aka ce tabbas noma za ta iya magance matsalar karancin abinci ta kuma taimaka wajen farfado da rayuwa a garuruwan.
Jamila Aisha Yarima ko babar bariya ce kin ga yadda ta rubuto haka kika karanta noma ta in babar bariya ce ba nan gyara mata noma ya
yawa na kaka na gyara mata tuni ma da akwai dan bar
barbancin aike ke ai
alhamdulillah da kanancin
yawa to ka hamuwar tattaunawa da Dr. Nasir Danmuwa na Jami'ar Florida ga marigayi Muhammadu Gawo Hilinge da waƙan manoma
to bismillah shatan gawo mawaƙin manoma wa sama manoma ka san lokaci ya kama Muhammadu Gawo bismillah shata dan isa ma kan
Allah inna Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
inna Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
inna Allah ya sani sai Allah barin ba ku kalamin noma
inna Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
Muhammadu Gawo mai waka na shirya maku wakan noma nazo gare diyo ne beku Domin kure ke aikin noma
Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma
Nazo gare ni ne yabe ku domin kure ka aikin noma
Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma
Malai himmar ABCD garba maza jan aikin noma
Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma
Nazo ne lalle ni yabe ku Domin kun cika aikin noma
Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma
Sai ku bada masa in zamani yanzu ka ba mu sana'a sai shi
Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma
Sani sa Allah yau ne ka ba ku kalamin noma Ya bi fatoci wa dillanci kar ku sake bisa aikin noma
Illallahu sani sa
Lura da zamanin zamunna yara gida manya na gona
Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma
Ta ababa uba ayaro kana dadiya sai ka tafi gona
Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma
Ta be fida uban shiji dali mata suke lalural aure
Illallahu sani sa Allah malam ba mu
da uwa sai sun yi shari'a in mun tashi gaban rabbani sun goya mu suna ban nono in ka girma tsaya kai noma
tsaya kai noma madan isa
sun goya mu muna masu zawo da tumbuti da amai da fitsari bi uwa da uban ka kacere mata ta bi miji kiki jira
to masu raje kamar da muka ga muku yanzu haka muna tare da Dr. Nasiru Danmuwa kwararren masani a fannin dausayin kasan noma amma zai gyara mu amma na yi kuskure akan wannan na jami'a Florida salamu alaikum doctor
wa alaikum assalam
yawa ina kwana tun da mu duka muna kasa daya kuma lokaci daya yan Najeriya dai zamu ce ina wuni yawa mun gode sosai doctor da ka samu dama zamu tattauna da kai akan wannan batu na noma da karancin abinci da yadda za a yi a magance wannan matsala
insha Allah
yawa da farin harko kwararren masani ne a fannin soil sciences
to minimum
kwarewa to a fannin za a iya cewa kamar ilimin dausayin kasa ko
eh kware kuwa
yawa yawa bari balo balo bari kawai in hito da wannan tambaya doctor idan muka duba tarihin noma a Najeriya zamu ga duk shugaban da yazo zai zo da wani shiri idan misali zamanin da Obasanjo ya mulkin soja ya zo da feed the nation shagari ya zo da Green Revolution zamanin IBB ma a cikin SAP din nan shi ma akwai inda aka ce ayi noma ga yar Adwo ya zo da 7-point agenda shi ma akwai noma ga transformation agenda na Goodluck Jonathan ga kuma yanzu muna cikin wannan zamani na yawa na
change
yawa change na Buhari inda ake kokarin a ce wai a harhado da noma domin ya maye gurbin mai amma idan muka duba daga tun wancan na Feed the Nation zuwa yanzu a ganinka waɗannan irin kurakurai ne ake ta yi da har yanzu an cimma an kasa cimma wannan bukata ta haɓaka noma a kai shi matsayin da ake so
masha Allah na ko dai kana in fara ina so in dan ba da wani takaitaccen gabatarwa cewa kuma bayan da mutane ke ganin kamar noma ba zai iya daukar nauyin tattalin arzikin Najeriya ba to ina so in yi ma manoma albishir da kuma sauran jama'a abin nan kamar faɗakarwa cewa noma kasancewa shi yadda yake yana iya ɗauka nauyin arzikin Najeriya gaba ɗaya misali abinda zan bayar kamar waga jihar da nake jihar Florida jiha ce babba a America amma babban ƙarfin tattalin arzikin shi ne noma to wannan shi ne gabatar da to sai game da matsalolin da ke faruwa game da waɗannan hanyoyi da waɗannan shugabanni ke ƙoƙarin shigowa da su domin tallafa ma noma da kuma cigaban tattalin arzikin Najeriya. Ɗaya daga cikin matsalolin da ke gani kuma yana yi wakila wasu su nemi gyara amma dai muna da kowane su tsari ne mai kyau amma matsala shi ne yadda ake zartar da shi. Wato an yi ga shiri amma da hanyar da za a bi a ce to ga abinda an matsala ta ina son ga yadda nake so da hanyar da zan bi in walwala wannan matsala wato babu tsari yanzu misali kamar shi green ko in fara da operation Feed the Nation ko da aka yi shi dai muna rara amma ina iya tunawa an yi har da riguna haka wanda aka rarraba ma yara na OSN da kotun masara da garma da sauransu ana sawa ana taya wuri to amma tun farko shin da aka yi wannan babu wata doka wadda aka tanar da wadda za ta zartar da wanga abu to haka wucewa Obasanjo yana wucewa wannan abu ya mutu sai aka fito da wani sabon abu kuma ke Green Revolution to shi ma wannan ba a yi mai doka ba shi ma shugaban yana wucewa wanda ya zo shi kuma ba daman ban shirin shi bane ba doka ba ce sai ya watsar da shi ya yi nashi gaba to haka abin ke tuka hiya kowane shiri aka kawo in ba a kawo doka game da zartar da shi ba domin ne wannan shirin da wuya ya yi tasiri shi ne abun harko to abu na biyu kuma in ka yi shirin ma an yi doka to a tabbatar da cewa an bi hanyar da dace za a zauna ne da masana da kuma su masu alhaki da ajankawan manoma sai a yi tura tsari wanda zai bi daki-daki na walwale kowace matsala yanzu misali kamin a yi wannan shirin na ji wannan ra'ayukan na mutane da kuke karantuwa wani ya magana cewa ba da taki da sauransu raba taki cikin lokaci ba shine kadai matsala ba ko an raba taki cikin lokaci shin wani taki za a samu wace kafa wannan bincike ne wanda ke ga sai an san da matsalolin tukuna kuma ma a san takin da ya kamata a sa yanzu shekara lokacin shi Obasanjo da aka kawo kunshin shirin shi ke ga wannan lokaci ta tattalin arzikin Najeriya bai kawo kamar yanzu akwai kudaden da gwamnati na iya bayarwa don gudanar da ayyuka musamman a jami'o'i wanda su ne da kuma sassan bincike wanda za su yi bincike su gano ga abin da ƙasa take ciki kuma ga hanyar da za a bi allon layan na kuma ban iya mantawa lokacin da muna ɗalibai wajen 1990 zuwa 94-95 wato akwai gwagwado laboratories wanda ake bincike ɗakunan bincike wato suna da kayan aiki amma sannu saboda rashin kulawa da abubuwan suka lalace yanzu kuma ya kasance gwamnati ba ta iya ba da ƙarfi sosai game da waɗannan abubuwan don idan ba a yi bincike aka gano abin da ƙasa take ce ba ko an samu ta takin a iya zama an watsa abu ne kawai ƙasa wanda yakan iya ma kawo ma wannan ƙasar wani lahani ko shukar da aka samu wannan abin takin so sai an san abin da aka take ciki tukuna kamin ma a bi takin da ya kamata a sa mata da kuma lokacin da ya kamata a sa shi shi ma wannan yana da muhimmanci sosai.
Yawwa ka yi maganar cewa kamar abin bincike da yake fitowa daga makarantu daban-daban jami'o'i daban-daban to lokacin da Obama anan ya shiga ya hau mulki matsalar da ya samu babban matsalar shi shine yanda za a farfado da tattalin arzikin Amurka ka san da akwai aiki da aka rasa shi sosai to abin da yayi wanda kowa ya san cewa wannan ya zo da canji da sabuwar manufa shine sai ya tafi makarantu
jami'o'i
ya tafi jami'o'i sai ya samu irin professors haka kamar irin ku waɗanda
manyan
masana wanda ka san cewa duk manyan masana su kawai abiyan bukatar su shine su zama cewa an sun wallafa kamar bincike rubutun su
sakamakon bincike
yawa ba wai kuɗi ba akan ya je ya ɗauko kamar ƴan politicians haka ƴan wanda su kuma kuɗi kawai suke nema ƴan siyasa sai ya ɗauko su ya sa a ɗaki ɗaya cikin sati ɗaya suka fito da blueprint ɗin abin da zai iya yi domin a bunƙasa a farfado da arzikin sa nan kuma a samu ma'aikatu haka su fara ɗaukar sababbin ma'aikata to baka ganin cewa ya kamata a ce mu ma a ƙasashenmu
musamman Najeriya
ga irin ku
yes
da dama ana ta rubuce-rubuce akan yadda za a iya amfani da noma kuma ma yanda ma za a iya zamanantar da ita harkar nomar domin a samu biyan bukata ba wai kawai a yi ta yin abu ba kamar na da in ya so sai a samu a tafiyar da wannan kamar yadda kai magana yanzu
kuma to me ke hana a yi haka a Najeriya
to madalla in dai ba kuma tana taɓa na hira da malam Yusuf Harande a wannan gidan rediyo na ku game da bambancin ilimi tsakanin wajajen wuraren mu can Najeriya da kuma nan ƙasar Amerika to ɗaya daga cikin abin da na kawo shi ne lallai ana bincike da yawa a abin nan to amma wani abu da na nuni da shi shi ne yadda manomanmu ke noma shekara kusan 100 da suka wuce har yanzu haka suke noma to wannan ni zai nuna wato binciken da ake yi ko dai ba a yi shi bisa hanyar da ake da yi shi ba unfortunately ina cikin ga wannan system ɗin. Amma yanda yake shi ne an yi system yanda ke in baka da public kowa abin da ke bukata ya publication zai zama wani babban abin nan a ce mai professor ko wani abu ni wanda yake ni yanzu zuwa nan gaba ɗaya wannan ya tunani ya kawo game da wannan na gano wato abin da bai ma kamata ni ka gani na ka zo ka buɗe abin nan a ce mai professor ba amma ba ka yi wani abu wanda ya ce da wani ga wannan fannin da kake ciki ba. To yanzu ya kamata mu masu bincike game da abubuwa na jami'o'i da sauransu kamar manoma da masu binciken noma da kuma sauran fannuka mu tauda tunaninmu na tunanin cewa kana so kai bincike kai wallafa domin ka samu ci gaba a kana son kai bincike ka wallafa domin wannan abin da kai ciyar da wani gaba mu karkata tunaninmu zuwa wannan fanni kina ɗaya daga cikin babban matakin da zamu kuma idan kuka yi haka yanzu misali zan dan bada wani misali kaɗan wasu jami'o'i da yawa idan kika je yanzu a Najeriya sai kika cewa yana yawa gwamnati na ba da kuɗi amma sai kaga an fi za a ɗauki kamar ofishin basa wato mai kula da tattalin kuɗin jami'a ko kuma ofishin shugaban jami'a an zo an fita su suna da kamar misali standby generator wanda ke da an ɗauki wutar litashi amma ɗakunan bincike laboratories ko AC ba su da in ma kana ciki dole ku buɗe tagogi
suna da shugabannin jami'o'in da suna son kansu kenan da kuɗaɗen sai su yi aikin da za su daɗaɗawa kansu kuma a bar aikin da in aka yi zai taimaki jama'a
ko haka nan kuma mu ma muna laifi da yake ba mu yi magana mun su masu bincike ya za ka yi bincike cikin ɗakin da yake in kana bincike so ake duk wani abu wanda yake ina ya kama wannan binciken tangarɗa babu shi wato tagogi ya kamata a ce suna rufe ko ina akwai abin in sanyi kake so a cikin ɗaki akwai sanyi in zafi kake so a cikin ɗaki daidai wanda kake son shi akwai shi kayan aiki ma haka abubuwan da zaka kamar yanzu misali in zaka in ka zo wurin tailor in zai maɗinki ai ba da irin ni kawai zai ɗauka ya ce ɗawanka kaza abin nan ba sai ya auna ka.
To amma kamar yanzu kai da akwai takardar da ka rubuta game da inda ka je ka gwaggwada ƙasa da take jihohi daban-daban a arewacin Najeriya inda masara take tashi inda dai abubuwa daban suke tashi haka irin wannan binciken ta yaya gwamnatocinmu za su rika amfani da shi duk da dai baka Najeriya din amma ka yi bincike a kan Najeriya
kuma ga sakamakon
sai su yi amfani da shi wajen tafiyar da harkarsu.
To na farko dai inda na je wani wuri ne kaɗan cikin jihar Sokoto na ɗebo ƙasa kuma an taɓa aiki a wurin to sai na zo da ni binciken da na zo yi daban ne ina so in ɗan faɗaɗa shi ne zuwa fiye daga wurin da aka yi to amma sai na gano ma duk da binciken da aka yi akwai 'yan miskimomi don na samu bambanci tsakanin abin da aka wallafa game da wannan ƙasar da kuma ni abin da na gani kuma sai na ba da wannan a kan cewa mu ba mu da kayan aikin yin wannan binciken shi ne abu na ɗaya ba mu da su ingantacce saboda in kana son kai bincike sai in kana da akwai kamar yadda ina magana ɗazu game da tailor in zai ma abin nan yana neman tip layi auna ka to shi kuma in za ka bincike cikin ɗakin bincike kana buƙatar standard wanda za ka su ne za ka kwatanta ka ce to su wannan standard daman ciwo na wasu kamfunan su kai su saboda haka su ciwo na gaba ɗaya wannan abin da kake nema saboda kai za ka control abin da ka sa to idan ka ɗebo ƙasa ka auna sai ka kwatanta da wannan to ga wannan shi ne ciwo ni a kwatanci ne da wannan sai ka gano ni ne cikin ƙasar to sai na gano cewa wato sai na tuna da cewa mu can a gida misali in kana neman irin wannan standard za ka je ne nan bakin shaguna kamar Sokoto za ka je a Amadu Bello ko ina haya ga vendors wanda suke kiran kansu vendors suna sayar ma wanda yake baka da tabbacin wannan shin me lalle ingantacce ne kwalabi ne kawai zaka gani da wani abu hoyi ciki da shi ne wannan abin kuma shi ne ainihi to ka je ka diba in ba shi bane ka auna kaga sai ka ba da sakamako wanda ba daidai ba to ya kamata a sauya wajen nemo irin waɗannan standards a rika nema ga ingantaccen kamfuna waɗanda ke yin wannan standards shi ne abu na farko abu na biyu dole ne a zo a sai kayan aiki bincike yana da tsada amma shi ko abinda yake fitowa da shi har abada zai ciyar da mutane gaba waɗanda suke amfani da wannan abu dole sai an siyo kayan aiki kuma abin a daure duk wani mai wani kwaɗayi ko wani abu ya daure idanun shi a yi wannan abu don idan ƙasa ta ci gaba to kowa sai ya ji daɗi saboda yanzu nan take ga manomi guda fa manoman su suke kawo kuɗi yanzu ga jami'o'i a yi musu bincike saboda yanda suka ci gaba suna da mayan masu kuɗi ne
anan Amurka sosai
suna da ƙungiyoyi kamar a ce ƙungiyar manoman tumatir ƙungiyar manoman strawberry ko wani abu sai su hada kuɗi miliyoyin daloli ha su turo nan jami'a su ke dauke da jami'an nan ta Florida gehen noma dai suna da centers wurare da yawa jami'a ce cikin Gainesville take amma suna da centers ya kai
Dokta mu ma a kasashen mu zaka ga akwai attajirai Allah ya albarkaci kasashen mu da attajirai amma ina ga akwai su tunanin ne har yanzu basu suna ganin ya zan yin dauki kudi na in kai su kawai sha yanzu magani yanzu ne riba yanzu ake nema
to lalle akwai wannan kuma sannan da kuma in ki lura ai kana an ce aka bi ta bara ta me da soko to mu ma sai mu diba mu gani shin binciken da wani bincike kai ka wallafa da an hanar da shi wannan attajirin ko manomi kaga baka yi binciken da kowa abin da an bincike ne kai ka yi bincike ka wallafa ga wata mujalla wanda yake kilon ba wa wanda zai kula da shi
kuma ko ka wallafa sai ka tallata a san ga binciken da kai ga yadda kuma zai taimaki jama'a
yawa sannan kuma mun akwai yanzu lokacin da naje ina dalibi akwai wasu rayu da muka je irin agriculture development projects suna da malam wanda in muna so mu je kauyuka mu je mu ga noman da ake yi sai an hada mu da malaman su na kauyukan to sai in ga malaman nan na kauyuka suna kusa da manoma ya kamata masu bincike su sun yi hanyar da za su bi su yi hold up da mutanen da ke kula da ke kusa da manoma domin su sadar da abin da suka bincika zuwa ga waɗannan manoma gehen noma kenan kowane gehe ya kamata a ce abin da ke bincike ya ciyar da wannan abu gaba ba nan ƙasa ba wani abu wanda za a yi babu shi ko gehen makaranta ne ko gehen duk da takalmin da za ka sawa bayan da za a yi shi ba tare da an yi amfani da bincike ba a kan
shi. Yawwa. Dokta ga Abubakar Suleiman kiyaye za a ce ko kiyaye ban sani ba dai Allah sana haɗu wannan suna daidai. Magana nan da muke akan cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce idan ba a ɗauki gagarumin mataki ba mutum biyar za su riƙa mutuwa a cikin sansanonin 'yan gudun hijira a cikin kowace awa ɗaya. Shi ne ce idan an ce akwai yunwa a arewacin Najeriya to ina 'yan kudancin Najeriya tunda abincin daga arewacin Najeriya ake kai musu ashe su yanzu suna can suna mutuwa saboda yunwa
sai dai an sa nan kinga kamar tsarin da aka yi tsakanin Kebbi da Lagos manoman shinkafa Kebbi
sai a kwashi abincin da aka noma a arewa a kai kudu
su kuma saboda suna packaging sai su siyar su ce da kansu su siyar sai kuma su kawo mana kamar dai yanda ake yin mai
to mallam Abubakar ka ji ga amsa a arewa ake noma abincin sai a kai su suna da abincin tunda an kai musu an sayar mu mun karbo kudin kuma wannan magana ta yunwa ma da ake ba sansanin 'yan gudun hijira ba yanzu haka ana fama da matsalar abinci a Najeriya duk wanda kai magana da shi zai ce buhun shinkafa yau 21,000 ko ki ji 25,000 akwai matsala dokta yaya zaka ga lokaci ya fara daga mana hannu amma wace shawara zaka ba masu sauraron musamman idan hukumomi na ji yadda za a magance wannan matsala ta karancin abinci
to masha Allah hanya gura ce dai kowa ya mai da kan ya gano cewa wato ba yanda za a yi a ci gaba ba tare da an hada kai ba tsakanin su shugabanni da waɗanda aka shugabanta a hada kai a gano cewa shin ga abin da matsala ta hanyar da za a da alawali zan dan ba da yar takaitacciyar abin nan ban mantawa muna yara idan muka je gulabi ba su ne ko kowa ya san da wannan hausa gulbi akwai gulbin da muke zuwa za ka ga cewa akwai ruwa akwai sussan nan ba za ka iya in baka iya iyo ba za ka iya duka ka tsallake zuwa wancan gaba ba waɗannan gulabin sai murayi sai yanzu ka zo ka bi da babur ko da yake ka wuce wato sun cike
sun kahe ba ruwa a wurin
sun kahe saboda daga ko ta wannan gehe akwai gehuka da yawa kowanne ya kamata a ci gwamnati ta kula da a kwashe waɗannan ruwan kuma idan ba a kwashe wannan ƙasar idan ba a kwashe ta ba wannan matsaloli ko kwanan nan an samu matsala ambaliya a Sokoto
dokta lokaci ya fara daga mana hannu mun gode sosai dokta Nasir Danmowa na jami'ar Florida mun gode sosai ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah a madadin kowa da kowa ku huta lafiya
masu wasanni ba ta kyale ba 'yan wasan kwallo ba ta manta ba.